نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يولي تنن أخو قوات رمضان بين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دبو ديا دا ريهو دا أربعين دا أخو وان دي 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 دا هدو قوات هدو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا بيو وان شيني مجلس منا أخو أسكن درس تفسير القرآن من جرمة ناوات رمضان واندا درس دي قباتا من فارا كراتو أسكن سورة الطور من فارا كرانتا وادقا آية تفرقو عند مكجي سيوا الله مدعوكتين سركي يرنس وادا من يمن ينهل التوكو من يمن ين أبوه وابدابير يارنس إذا الطور wanda muka ji magana mafi rinjaye shine dutsen da Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa alaihi salam, sannan kuma ya rantse da alkitabin mas'ud wanda shi ma mafi rinjaye mun ji abinda ake nufi da shi shine littafin da Allah ya saukar daga sama, kuma mafi rinjaye a wannan kaulin shine alqur'ani mai girma shine abinda Allah ya rantse da shi. Sannan mun ji Allah ya rantse da Albaitul Ma'mur wanda mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Bukhari da Muslim ya faɗa mana me ake nufi da Albaitul Ma'mur din, inda manzon Allah ya ganshi a sama ta bakwai a lokacin Isra'i da Mi'raji. Sannan mun ji Allah ya rantse mana da As-Saqfil Marfu wanda shine rufin sama wanda shine magana mafi rinjaye. A jiya mun yi magana akan cewa sama ita ce ake nufi da As-Saqfil Marfu, daidai da faɗin Allah madaukakin sarki, wa ja'alna as-samaa saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun. Da haka wannan ya nuna mana cewa As-Saqfil Marfu ana nufin sama, duk da waɗansu daga cikin malamai sun fassara As-Saqfil Marfu da cewa ana nufin al-arshi wanda shine rufi na halittu gaba ɗaya, dukkan halittu suna ƙarƙashin shi ne shine a sama, sai zama shine As-Saqfil Marfu din. Amma anan magana mafi rinjaye ana nufin sama wadda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin ta da cewa rafa'a samkaha fa sawwaha. Zamu tashi a rantsuwa ta biyar ta ƙarshe, inda Allah madaukakin sarki yake cewa wal baharil masjur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبحر المسجود. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود إن عذاب ربك لواقع ما له من
Na'am. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da rantsuwa cewa ina rantsuwa da al-bahril masjud, ina rantsuwa da koji wanda yake al-masjur. Me ake nufi da al-bahr anan? Waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da shi ana nufin ruwa koji wanda yake a sama, shi ake nufi da al-bahr al-masjur. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma, cewa al-arshin Allah akan ruwa yake, kina akwai ruwa a sama sannan al-arshi a sama ruwa. Suka ce wannan shi ake nufi da al-bahr al-masjur. Waɗansu kuma malamai suka ce a'a, abinda ake nufi da al-bahr ba wannan koji na sama ba, ana nufin koji na ƙasa. Dan haka idan an ce koji na ƙasa, sai kuma yazo me ake nufi da al-masjur din? Menene ma'anar al-masjur? Anan Allah ya faɗi rantsi da kojin, kuma ya sifanta shi da cewa bahar ne al-masjur. Al-masjur a lugha a Larabci, idan an ce masjur ana nufin al-muqad, shine abinda aka rura shi ya zama wuta, aka rura shi ya zama wuta, shine al-masjur. Wannan shine galibin istimalin wannan kalmar a Larabci. Sannan tana zuwa kuma da ma'anar al-masjur, ma'anar al-mamlu, abinda yake cikakke. Kenan a waccan fassara ta farko al-bahr al-masjur, Allah yana rantsuwa da koji wanda aka rura shi ya zama wuta. A ma'ana ta biyu kuma al-bahr al-masjur, Allah yana rantsuwa da koji wanda ya kai matsara wurin cika. Waɗansu malamai suka ce kuma al-masjur abinda ake nufi, ana nufin al-mahbud, wanda aka tsare shi, wanda aka tsare shi. A me ake nufi da tsarewa? Ma'ana bai balle ya ci gaba da malala a cikin duniya ba, an tsare shi a wuri ɗaya, shine ma'anar al-masjur. Shi ma yana zuwa da wannan ma'anar a Larabci. Sai zama wal bahr al-masjur, Allah yana rantsuwa da koji wanda yake tsararre. Domin inda ba a tsare shi ba, to da ba zai yiwu ya iya zama a wuri ɗaya ba. A ɗabi'ar ruwa ba zai iya zama a yadda yake a wuri ɗaya ba. Amma ya aka yi ya tsaya ɗin? Wannan yana daga cikin ayoyin Allah wanda suka kidimar da duk wani mai tunani a bayan ƙasa. Duk wasu falasifa da waɗanda suke masu bincike a kan halittu na duniya, wannan ayar ta kidimar da su. Ayar koji al-bahr al-masjur, cewa koji wanda yake tsararre, saboda babu wani abu a zahiri wanda za a iya cewa shi ne ya tsara koji, ya hana shi ya malale a bayan ƙasa. Bayan kuma ruwan ya fi ƙasar yawa, ruwan ya fi ƙasar yawa. Idan za a auna ruwa da ƙasa, za a ga bayan ƙasa kamar wani tsibiri ne kawai a kan ruwa. To amma me ya sa ruwan bai malale gaba ɗaya ya shanya ko'ina ba? Wannan kawai ƙudura ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Har yanzu babu wani bincike a duniya da zai iya nuna cewa ga wani abu wanda shi ne abin da ya tsare ruwa ɗin, ya hana shi ya kwarara, ya hana shi ya ambaliya ya mamaye ko'ina. Da haka wannan kawai ƙaddarawa ce da tsarawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan suka ce shi ne ake nufi da al-bahr al-masjur, koji wanda yake tsararre. Waɗansu kuma suka ce a'a, al-bahr al-masjur shi ne alladhi dhahaba ma'uhu, ruwan da kogin da ruwan shi ya kafe, shi ne al-bahr al-masjur. Wannan ya ci karo da wanne ke nan? Da al-bahr al-mamlu, wanda yake cikakke. Wannan cikakke, wannan kuma kafaffe. Suka ce waɗannan kuma suka ce shi ake nufi, saboda kalmar masjur suka ce kalma ce min al-adad. Kalmomi azdad a Larabci shi ne kalmar da za ta zo kalma ɗaya ce, za ta iya ɗaukan ma'anarta kuma ta ɗauki kishiyar ma'anarta. Suka ce al-masjur yana daga cikin waɗannan ma'anonin. Da haka al-bahr al-masjur ko dai ya zama mamlu cikakke, ko kuma ya zama alladhi dhahaba ma'uhu, wanda ruwan shi ya kafe, wanda babu ruwa a ciki. Waɗannan su ne muhimman ma'anoni da malaman tafsiri tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai da sauran asba'u tabi'in daga cikin a'immatut tafsir suka fassara wannan kalmar da shi ko dai ta zama al-muqad wanda aka rura ta ta zama ruwa ta zama wuta ko kuma wanda ya zama cikakke ko kuma wanda ya zama kafaffe babu ruwa a ciki ko kuma wanda ya zama tsararre baya ambaliya bai mamaye ko ina ba wayannan sune ma'anoni muhimmai da aka fassara wannan kalmar da shi a cikin fassara na malaman tafsiri al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace wannan kalmar da wanda duk mutumin da ya kalli siyakin al-qur'ani ya san usulubin yadda al-qur'ani yake tafiyar da magana ya san cewa wayannan ma'anonin gaba ɗayan su so hudin za a iya fassara wannan ayar da su me yasa ya za a iya fassara wayannan ayoyin da su ma'ana ta farko al-baharul muqad wanda aka rura shi da wuta ya zama wuta yace zai iya yiwuwa ya zama kogi ne cikakke mamlu kenan sannan kuma daga baya Allah ya mayar da shi ruwan wuta shine kamar ma'anar fadin Allah madaukakin sarki wa idal biharu sujjirat at-tasjir shine a rura abu ya zama wuta da haka yace shine zai dauki wannan ma'anar gashi a cike sannan kuma a mai da shi wuta sannan kuma abu na uku shine a tsare shi yana tsara a wuri daya sannan abu na hudu kuma sannan a kafar da shi ya kafe gaba daya ya zama ya bushe wutar ta kafar da shi ya bushe kenan duka bahar zai iya daukan wayannan ma'anonin guda hudu al-bahar al-masjud da haka Allah yana rantsuwa da kogi wanda aka rura shi ya zama wuta ya cika sannan aka rura shi ya zama wuta sannan kuma aka tsare shi sannan kuma aka kafar da shi ya kafe sai zama duka wannan ma'anonin na al-bahar al-masjud wannan ayar za ta dauke su domin wayannan duka za su faru a ranar al-qiyama wa idal jibalu wa idal biharu sujjirat zai zama an rura su sun zama wuta da haka wutar kuma za ta yi ambaliya ta cika kenan ya zama tana kada mutane har zuwa filin da za a yi al-qiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari sannan kuma zai zama wannan ruwan zai kafe gaba daya kenan domin bukatar ruwan da duniyar gaba daya ta tashi aiki an nade kasar ma gaba daya an gama da ita da haka Allah yana rantsuwa da wannan ayar ta kogi wanda yake cikakke wanda za a mai da shi ruwan wuta sannan kuma wanda za a kafe shi a tsayar da shi a wuri daya wayannan sune rantsuwa da Allah madaukakin sarki yayi a cikin wannan ayar da haka Ibn al-Qayyim da yazo magana akan wannan ayar sai yace ayar za ta dauki wayannan ma'anonin gaba daya duka wannan kalmar za ta dauka shi yasa kowane malami daga cikin malaman tafsiri sai ya dauki ma'ana daya ya fassara kalmar da shi da haka wanda suka fassara shi da cewa al-muqad ne sun fassara da wata ma'ana ne daga cikin ma'anonin wanda suka fassara shi da al-mamlu sun fassara shi da wata ma'ana daga cikin ma'anonin shi wanda suka fassara shi da cewa allazi zahaba ma'uhu suma haka haka kowane bangare sun dauki wata ma'ana ne wannan yana daga cikin sababin da yasa ake samun sabani na lafazi a tafsiri na magabata zaka samu kalma daya ce tana daukan ma'anoni daban-daban kuma kowace ma'ana za ta iya shiga a karkashin wannan ayar da haka sai wancan ya dauki ya fade ta da wata ma'ana wancan ma ya fassara da wata ma'ana amma dai duka ma'anonin in an tattara su gaba daya za su shiga karkashin tafsirin wannan ayar shine ikhtilafu tanawwu da ake samu na tafsirin alqur'ani da haka Allah ya rantsa da wayannan abubuwa guda biyar menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yayi wannan rantsuwar jawabul qasam shine inna azaba rabbika lawaqi' kamar Allah ya ce ina rantsuwa da dutsen tsohon ina rantsuwa da alqur'ani ina rantsuwa da baitul ma'mur wanda yake a sama ko kuma ina rantsuwa da ɗakin Ka'aba ina rantsuwa da sama ina rantsuwa da kogi jika wannan dalilin rantsuwar inna azaba rabbika lawaqi' lallai tabbas azabar ubangijinka za ta auku azabar Allah za ta auku anan wata azabar ake magana shin ana magana akan azabar da Allah zai saukar ga waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koko ana maganar azabar lahira ranar alkiyama kowace daga ciki azabar ubangiji ce kuma kowace daga ciki ayar za ta iya ɗauka inna azaba rabbika lawaqi' lallai tabbas azabar ubangijinka za ta auku ko kuma me aukuwa ce anan Allah madaukakin sarki bayan rantsuwa fa'idar rantsuwa shine karfafa abu da nuna tabbacin aukuwar abin shi yasa ake rantsewa to amma duk da haka da Allah ya zo fadan abin da aka yi rantsuwa akan shi din shi ma sai aka biyo bayan shi da nau'o'i na mu'akkidat na abubuwan karfafa magana inna ana kawo ta ne domin karfafa zance da tabbatar da shi lallai azaba rabbika azabar ubangijinka lawaqi aka kawo lamun wanda ita ma ana kawo ta ne muwaqqi'anil qasam wanda take mabu'i na rantsuwa da ƙara tabbatar da abu cewa lallai zai faru bayan rantsuwa ga kuma mu'akkidat da aka bi a cikin ayar da inna da kuma lamun tawkid Allah ce inna azaba rabbika lawaqi' lallai azabar ubangijinka mai aukuwa ce me yasa idan za a yi magana ake karfafa maganar da abubuwan karfafawa daban-daban a larabci idan za a yi magana ana karfafa ta da mu'akkidat ne idan wanda ake magana da shi yana inkarin abin da ake faɗa mai idan wanda kake magana da shi yana inkarin abin da kake faɗa to idan za ka yi magana a ƙa'ida ta balaga ta larabci to za ka yi amfani da mu'akkidat abubuwan da za su ƙarfafa abin shi yasa aka kawo rantsuwa aka kawo inna aka kawo lamut tawkid saboda ƙarfafa abin saboda a kai tsaye a lokacin ana magana ne da waɗanda suke inkarin wannan azaba cewa Allah ba zai iya saukar musu da azaba ba domin ba ma su yadda wannan ɗin ɗan saƙo ne daga wurin Allah ba shi yasa ma suke cewa wa izqalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim wani daga cikin su yake cewa ya Allah in dai da gaske ne wannan alqur'anin gaskiya ne daga wurin ka yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i to kai mana ruwan duwatsu daga sama aw itina bi adhabin alim ko kuma ka kawo mana wata azaba mai radadi wanda zamu gane mu tabbatar da cewa daga gare ka ne saboda ba ma su yadda ba ne in ka ji mutum yana faɗan irin wannan kenan asali bai ma yadda da abin ba to wannan shi ne abin da ya sa aka kawo musu wannan ta'akidin da ƙarfafawa saboda ana magana ne da al-munkir ana magana ne da wanda yake inkarin abin da za a faɗa Allah ya tabbatar da cewa inna azaba rabbika lawaqi lallai azabar ubangijinka mai aukuwa ce shi yasa da yawa a wurare da yawa a Qur'ani Allah yake ƙara kawo irin wannan yana tabbatar da shi Allah ya ce inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina lawaqi lallai abinda ake muku alƙawarin nan cewa in ba ku yi imani ba za a halakar da ku za a yi muku azaba Allah ya ce la sadiq gaskiya ne ba ƙarya ba ne wa inna ad-dina lawaqi kuma lallai hisabi da sakamako shine ad-din ad-dinu ana nufin al-jaza'u wal hisab lallai sakamako da hisabi ranar al-qiyama lawaqi'un tabbas mai aukuwa ne zai faru babu shakka akan faruwar shi a wani wurin Allah ya ce inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin lallai abinda ake muku alƙawarin nan na cewa akwai azaba Allah zai iya saukar da azaba akan ku Allah zai muku azaba ranar alkiyama in ba ku yi imani ba Allah zai muku kyakkyawan sakamako in kun yi imani. Wannan alƙawarin da ake muku la'atin mai zuwa ne zai zo tabbas, babu abin da zai hana shi zuwa. Wama antum bi mu'jizin, ku kuma ba za ku gagara ba, ba ku isa ku gagari Allah ba. Abin da Allah ya ce zai yi, ba wanda ya isa ya gagara Allah ya hana shi aukuwar wa aukar da wannan abin. A wani wurin ma Allah madaukakin sarki ya ce idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba, daga faruwar wannan alwaqi'a din babu ƙarya a cikin shi, tabbas ne zai faru. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa'adallahu la yukhlifu Allahu wa'dahu, Allah baya saba alƙawari. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah baya saba alƙawari idan yayi. Daga yadda yace innama tu'aduna lawaqi', abinda ake muku alƙawari zai auku. Da kuma nan da yace inna azaba rabbika lawaqi', lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce, to Allah baya saba alƙawari. Lalle idan yayi alƙawari sai alƙawarin ya faru. Shi yasa daga cikin nau'in azaba ta duniya, Allah ya azabtar da su a ranar Badar, aka kashe na kashewa, aka kame na kamewa, suka koma ƙasƙantattu a matsayin bayi fursunonin yaƙi. Allah ya musu azaba irin azaba ta duniya a nan, sannan kuma ga azabar lahira. Da haka duka wannan inna azabar rabbika lawaqi', lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce za ta auku. Sai Allah ya ce ma lahu min dafi', babu wanda zai iya tunkuɗe wannan azabar ta ubangiji. Idan a nan duniya Allah ya so ya azabtar da bayi, to babu wanda yake dafi'un wanda zai iya tunkuɗa wannan azabar. Haka kuma ranar alƙiyama, idan Allah ya so ya azabtar da wanda zai azabtar, ma lahu min dafi', ba wanda zai iya tunkuɗa wannan azabar. Da haka azabar Allah ba a iya tunkuɗe ta, sai dai a koma wurin Allah ɗin. Da haka in Allah ya so ya yi azaba, ma lahu min dafi', ba mai iya tunkuɗe ta. A nan Allah maɗaukacin sarki ya ce ba mai iya tunkuɗe ta, zai iya ɗaukan abubuwa guda biyu. Abu na farko wanda zai tunkuɗe ta ya hana ta ta faru, abu na biyu wanda zai tunkuɗe ta idan ta faru. Wanne ake nufi a nan? Da Allah ya ce ma lahu min dafi', babu wanda zai tunkuɗe ta. Ya kore duka biyun gaba ɗaya, ana ba wanda zai iya tunkuɗa azabar ya hana ta faruwa. Sannan idan ta riga ta faru kuma, har ila yau ma lahu min dafi', ba wanda ya isa ya tunkuɗe ta. Da haka duk azabar da ka ga mutane a ciki, ko da za su haɗa wanda ya fi kowa ƙwaƙwalwa a duniya gaba ɗaya, ba zai iya fitar da su daga wannan azabar ba. Saboda in ta faru ma lahu min dafi', ba mai iya tunkuɗe ta. Haka kuma idan Allah ya so ta faru ɗin, kafin ta faru, babu wata dabara da za a iya yi a duniya gaba ɗaya a hana faruwar azabar. Dole sai ta faru. Da haka ma lahu min dafi', yana kore samuwar mai tunkuɗa azaba kafin ta faru, da kuma mai iya tunkuɗa azaba bayan ta faru. Duka biyun ba wanda ya isa, duka a hannun Allah suke. Shi yasa Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa, idan Allah ya nufe ka da wata cutarwa ko wata wani bala'i ko wata musiba, to babu wanda ya isa ya yaye maka wannan bala'in in ba Allah ba. Kenan ba wanda zai iya tunkuɗa abin idan abin ya faru. To haka kuma idan abin bai faru ba, ba wanda ya isa ya hana ya faru. Da haka Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi', lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce, kuma tabbas za ta auku. Sannan kuma babu wani wanda zai iya tunkuɗe azabar Allah ɗin. Kamar mai tambaya ya yi tambaya, tunda an ce akwai azabar, azabar za ta zo, to yaushe ne azabar za ta zo? Dama da yawa haka suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan manzon Allah ya faɗa musu inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', suna tambayar manzon Allah mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin, yaushe ne wai wannan alƙawarin zai cika, in da gaske kuke yi? an ce in ba mu imani ba kaza zai same mu, in ba mu bi Allah ba ban ba addini ba bala'i kaza zai same mu, mata hazal wa'du in kuntum sadiqin, in da gaske ne to yaushe ne abin zai faru. Da yawa suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan tambayar, to dan haka babu zai babu ba abin mamaki bane lokacin da aka ce inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi, wani tunani ya zo mai to yaushe ne wannan azaba rabbika lawaqi' din ma lahu min dafi', sai Allah madaukakin sarki ya bada amsa a kai. Na'am.
Yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra fawailun yawma idin lil-mukazzibin.
Na'am. Sai Allah madaukakin sarki yace a ranar da wannan azabar za ta auku shine yawma tamuru as-samaa'u mawra, shine ranar da sama za ta jujjuya, shine tamuru as-samaa, taduru as-samaa, ad-dawran shine al-mawr, juyawa, jujjuyawar sama. Wadansu kuma suka ce yawma tamuru as-samaa'u mawra shine yawma tataharraku as-samaa, ranar da sama za ta girgiza, za ta motsa, motsawa. Wadansu kuma suka ce at-tamawwuju wal-istiraf, ranar da sama za ta rikice gaba ɗaya ta ruɗe. Duka dai ma'anar yana komawa zuwa abu ɗaya, motsinta da jujjuyawarta da rikicewarta gaba ɗaya, domin daga lokacin da ta fara jujjuyawa duk wani abin da yake cikinta ya rikice. Taurarin da suke ciki da rana da wata gaba ɗaya su kansu zubowa za su rinka yi suna faɗowa. Wa idhan nujumun kadarat, da aka taurarin da duk halittun da suke ciki gaba ɗaya za su cakuɗe su rikice, shine yawma tamuru as-samaa'u mawra, ranar da sama za ta rinka juyawa, juyi, za ta rinka motsawa motsi na gaske, sannan kuma ranar da za ta rinka kiɗimewa da cakuɗe cakuɗewa. Da aka an ƙarfafa shi ne da yawma tamuru as-samaa'u mawran, domin a tabbatar da cewa haƙiƙa ake magana ba majaz ba, motsi ne da girgizawa da kuma rikicewa na haƙiƙa na zahiri na ganin ido, ba wai majazi ba ne. Shi ne yawma tamuru as-samaa'u mawran, ranar da sama za ta rikice ta girgiza ta rinƙa juyawa juyi mai ƙarfin gaske. Sannan kuma abu na gaba, wa tasiru al-jibalu sayra, da aka da suka ce ma'anar yawma tamuru as-samaa'u mawran, juyawar sama shi ake nufi. Sun kafa hujja da faɗin al-ashaqai da cewa ka anna mishyatiha min baiti jaratiha mawra as-sahabati la raythun wala ajalu, yana sifanta wata mata cewa idan tana tafiya kamar tana tafiya daga gidan maƙwabciyarta za ta je gida, in ka kalli tafiyarsa kai ka ce mawra as-sahabati ne, kamar irin juyawar girgije, kamar yadda girgije yake juyawa yana tafiya. La raythun wala ajalu, ba lallaɓawa a hankali a hankali ba, kuma ba da gaggawa ba, tana tafiya tsaka-tsakiya. Suka ce a nan ya ce mawra as-sahabati, ma'ana jujjuyawar girgije. Kenan shi ne ma'anar yawma tamuru as-samaa'u mawra, saman za ta jujjuya juyawa. Wa tasiru al-jibalu sayra, har ila yau kuma a wannan ranar da azaba rabbika lawaqi', ranar da azabar ubangijinka za ta auku, rana ce wadda take tasiru al-jibal, duwatsu za su rinka tafiya, za a tafiyar da duwatsu gaba ɗaya. Sairan tafiyarwa shi ma an ƙara ƙarfafa shi saboda a tabbatar da haƙiƙa ake nufi ba majaz ba. Da haka Allah zai tafiyar da duwatsu gaba ɗaya, tafiyarwa. Dama Allah ya kafe su ne a bayan ƙasa, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, Allah ya kafa ƙasa da waɗannan duwatsun ne saboda kada ta rinƙa rawa da ku, tana girgiza da ku, sai aka kakkafe ta da duwatsu. To yanzu aikin ƙasar ya ƙare, da haka abinda aka kafe ƙasar da shi ma aikin shi ya ƙare, da haka Allah zai tumɓuke su ya tafiyar da su gaba ɗaya. daka watasirul jibalu saira kamar yadda Allah yace wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-ardha barizatan ranar da zamu tafiyar da duwatsu gaba daya sai kaga kasa ga tanan a fili ta fito fili ba wani tudu ba wani kwari gaba daya ta zama shimfadaddiya ba wani dutse da zai kare maka wani abu daga farkon ta kana hango karshen ta shine wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-ardha barizatan anan nusayyiru aljibala shine wa tasiru aljibalu sayra sannan sai Allah madaukakin sarki a wani wurin kuma yake cewa wasuyyiratil jibalu fakanat saraba za a tafiyar da duwatsu gaba daya sai su zama sarab su zama kaman kawalweniya abinda a ida kana ganin kaman shine amma sai kaga ashe ba shi bane mana an riga an cire duk wani sinadari wanda yake ba shi karfi da karewa yanzu ya koma gari ya koma toka wabussatil jibalu basta za a sheke duwatsu su zama sheƙaƙƙu gaba daya su zama gari a sheke su a iska kamar yadda ake ɗiban gari a sheke iska ta tafiyar da shi wanda da kafin a sheke shi kana ganin shi amma in aka watsa shi a cikin iska sai ka neme shi ka rasa to haka za a yi ma duwatsu shine wabussatil jibalu basta fakanat haba'an munbasta sai su zama kawai kaman ƙura da aka watsa ta a cikin iska to Allah zai tafiyar da su wasuyyiratil jibalu fakanat saraba a wani wurin Allah ya ce wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab za ka ga duwatsu kana zaton abu ne da skararre kaman yanda ka saba kaman yanda ka san dutse amma sai ka ganshi yana tafiya a iska kaman yanda girgije yake tafiya a cikin iska girgije ai gashi nan a sararin samaniya yake yawo ba abin da ya rike shi a sama ba kuma abin da ya rike shi a ƙasa wanda suke a can a sama in sun kalli girgije sai su dauka a ƙasa yake wanda suke a ƙasa kuma in sun kalle shi sai su dauka a sama yake kawai halittar Allah ne da yake kai kawo tsakanin sama da ƙasa to haka Allah zai maida duwatsu a wannan ranar shine ma'anar wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sai kaga duwatsu suna yawo suna tafiya kamar yadda girgije yake tafiya a cikin ƙasa cikin iska da haka Allah madaukakin sarki ya ce a wannan ranar da azabar ubangijin ka za ta auku wanda ba wanda ya isa ya tura wannan azabar shine yawma tamuru as-sama'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra ranar da za a tafiyar da duwatsu tafiyarwa da aka dutse duk girman shi da karfin shi ranar za ka ga yadda Allah zai narka shi ya dandake shi ya maida shi gari ya bi iska gaba daya ballantana kuma wata halitta wadda bata kai matsayin karfin dutse da girman dutse ba sai Allah madaukakin sarki ya ce fawailun yawma idhin lil mukaththibin to bahalaka da bala'i ya tabbata a wannan ranar wacce rana kenan da aka ce yawma idhin aka kawo badal tanwinul badal ko tanwinul iwad an kalima ko an jumla anan to wacce rana ce ake magana a kanta ita ce ranar da tamuru as-sama'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra a wannan ranar bala'i da halaka ya tabbata lil mukaththibina ga wa'anda suke ƙaryatawa wa'anda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wa'anda suke ƙaryata alqur'ani da wa'anda suke ƙaryata ma ba za a yi tashin alqiyama ba to wannan bala'i da halaka ya tabbata akan su a wannan ranar shine fawailun yawma idhin lil mukaththibin sai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana su wane ne mukaththibin ɗin da aka yi musu wannan gargaɗin da wannan tattalin azaba ne sifar su wala alla mutum ya kalli kan shi ya ga ko ya sifanci da irin wannan sifar tasu ko bai sifanci da ita ba idan ya sifanci da irin sifar zai yi ƙoƙari ya kare kan shi ya kuɓuta daga wannan sifar idan kuma bai sifanci da ita ba zai yi ƙoƙari ya ci gaba da tsare kan shi da kare kan shi kada ya faɗa cikin sifantuwa da sifar waɗanda Allah ya ce wailun yawma idhin lil mukaththibin menene sifar waɗannan al mukaththibin din sai Allah ya ce alladhina hum
الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
نعم الله ملوك تنصر كي يتي سوى نيني المكذبين عند بلائي دهلك يتبت أكنس أولنا رانر الله يتي الذين هم في خوض يلعبون سوني وطن دسكي كوز آواء suna kutsawa a cikin me suna kutsawa a cikin ƙaryata ayoyin Allah da kuma ƙaryata addinin Allah shine fi khawdin sannan yal abuna suna wasa abinda suka shagalci da shi a rayuwarsu kawai shine wasa abinda ake nufi da al-khawd shine kalamun batil magana ta banza magana duk wata magana wadda take ta banza mara amfani to wannan maganar ita ce ake nufi da al-khawd yin ta shine al-khawd shine kalamun batil maganar banza duk wata magana da zaka zo kana fada kana zage-zage maganar banza ce kana cin naman mutane maganar banza ce kana cin mutuncin mutane da bakinka duka wannan maganar banza ce kana ƙarya kana kazafi kana sharri duka wannan khawdin ne magana ce ta batil magana ce ta banza ballantana kuma ya kai ga maganganu waɗanda suka kai zuwa ga kafirci da shirka ga Allah subhanahu wata'ala duka wannan yana cikin alladina hum fi khawdin sannan yal'abuna al-la'ib shine sa'yun dha'i' shine duk wani aiki da zaka yi mara amfani wannan shine al-la'ibu al-khawdu duk wata magana ta banza mara amfani al-la'ibu kuma duk wani aiki na banza mara amfani duk wata awa da zaka bata ka kai ka kawo ka je can ka dawo nan a ƙarshen natija ba wani amfani a cikin wannan kai kawon to wannan shine la'ib shine la'ib da haka in ka fada cikin masu maganganu wanda za su zauna su yi ta surutu su yi ta magana su fira da wancan su tashi su koma su fira da wancan duka wannan sunan shi khawdi wanda suke maganganu na banza marasa amfani kai a duniya wannan magana ba za ta amfane ka ba sannan an fito maka da ita ranar alkiyama a takardar aikin ka ba za ta amfane ka ba to wannan kana cikin masu kalamun batil maganar banza kenan mara amfani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasa mana magana gida biyu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama in zai yi magana to ya faɗi alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shiru babu na biyu kada ka faɗi wata magana wadda take ba alkhairi bace to wannan maganar za ta faɗa cikin fi khawdin yal'abu zai zama maganar banza ce kake yi mara amfani shi yasa dole mutum in yana so ya kare kanshi daga faɗawa cikin wannan gargadin sai yana sanin me zai rinka fitowa daga bakin shi me ya faɗa a yau yanzu da yake so yayi magana me ya kamata ya faɗa shin maganar alkhairi ce ko ba alkhairi bace firar da zan yi yanzu alkhairi ce ko ba alkhairi bace sai ka kama kanka ka kare kanka daga faɗawa cikin alladina hum fi khawdi yal'abu al-la'ibu kuma shine duk wani kai kawo da mutum zai yi da jikin shi mara amfani ya tashi ya fita ya je can ya zauna can ya ruga can ko ya tashi ya ta guje-guje ko ya tashi ya je ya wuni yana filin kwallo yana wasanni na banza wanda ba zai amfane shi a komai ba a duniyar ba zai amfana ba a lahirar ba zai amfana ba wannan shine sa'yun dha'i' ko ya je ya zauna a gaban TV yana kallon series iri-iri ya gama wannan an jima a koma wannan tashar a kalli wannan wannan duka yana cikin al-la'ib sa'yun dha'i' sunan shi sa'yun dha'i' kai kawo ne na banza wanda bai da amfani aka tambaye ka me zai amfanar da kai anan a duniya me zai amfanar da kai a lahira babu to ka shiga cikin allazina hum fi khawdin yal'abun kuma mun ji gargadin da Allah ya musu fa wailun yawma idhil lil mukaththibin azaba da bala'i da halaka ya tabbata a wannan ranar ga waɗanda suke al-mukaththibin su kuma al-mukaththibin din ga irin sifarsu koda kai mai imani ne ba mukaththibin bane baka ƙaryata ba to amma ka sifanci da wata sifa daga cikin sifofin mukaththibin maganganunka na banza marasa amfani sun fi yawa kai kawanka na banza marasa amfani sun fi yawa to ka sifanci da sifar al-mukaththibina alladhina hum fi khawdin yal'abu wani ba zai shiga cikin alladhina hum fi khawdin ba baya khawd baya maganganu saboda me saboda yana zama ne kawai a wuri daya shi a gaban TV kawai yake nashi al-la'ib yake yi baya al-khawd wani kuma zai hada duka kai kawo na banza da maganganu na banza gaba daya duk inda zaka ganshi a wuri mara amfani sannan duk inda zaka ji maganar shi zaka ji shi maganganu marasa amfani gaba daya ya shiga cikin alladhina hum fi khawdin yal'abu daka Allah madaukakin sarki yace su ne waɗanda suke alladhina hum fi khawdin yal'abu sai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana nau'i daga cikin nau'o'in halakar da azabar da za su fuskanta a ranar alkiyama Allah yace yawma yud'una ila nari jahannama da'a Allah yace ranar da za a rinka tunkuɗa su zuwa wutar jahannama tunkuɗawa za a rinka injiza su zuwa wutar jahannama injizawa shine adda'u shine adda'u bi quwwa tunkuɗa abu da ƙarfi shine yawma yud'una ila nari jahannama da'a a wa'ansan na baya alladhina hum fi khawdin yal'abun Allah ya faɗa mana ilimin su da kuma aikin su domin mumini gaba ɗaya rayuwar shi ta gine ne akan al-ilmu wal amal ilimi da aiki to su kuma al-mukaththibin sai Allah ya faɗa mana menene ilimin su menene aikin su ilimin su shine khawdin maganganu marasa amfani marasa dalili marasa hujja yayi ta surutu mara amfani mara dalili babu ayar alqur'ani babu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa wannan yana daga cikin dalilan da waɗansu malamai suka kafa cewa dan bid'a ma zai shiga karkashin wannan ayar fa wailu yawma idhil lil mukaththibin alladhina hum fi khawdin yal'abun domin su ne suke zama su ta surutu na banza ba tare da hujja ba yayi ta labarai yayi ta kawo maka abubuwa na ƙarya da hadisai na ƙarya da maganganu na ƙarya da karamomi na ƙarya yayi ta khawdin ba tare da hujja ba tare da dalili ba sannan a aiki kuma an zo aiki yal'abuna in ka ji kiɗa da rawa su ne in ka ga tsalle-tsalle su ne in ka ga kaza na duk wani abu wanda mai hankali ma ba zai yi ba to shi ne zai yi da jikin shi sai zama alladhina hum fi khawdin yal'abuna in sun tashi magana ba hujja ba dalili ba aya babu hadisi sannan kuma in sun tashi aiki sai kaga aikin wanda yake na shirme wanda babu dalili shi ma a kan shi sai zama amalun za'i' sa'yun ne za'i' da haka sun sifanci da wannan sifar ta wanda al-mukaththibina suka sifanci da ita a maganar su babu dalili a aikin su kuma babu hujja babu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ba aiki na kwarai babu kuma ilimi wanda yake mai amfani yawma yud'una ila nari jahannama da'a ranar da za a rinka tunkuɗa su zuwa wutar jahannama tunkuɗawa Allah madaukakin sarki ya faɗi sifar yadda za a tunkuɗa su za a saka su a wutar jahannama anan ma'ana sakawa sai wadda babu tausayi babu rahama a cikinta ana tunkuɗa mutum da ƙarfin tsiya ko yana so ko baya so shi yasa a wani wurin Allah madaukakin sarki ya faɗa mana daga cikin sifofin yanda za a sa su a wutar Allah ya ce yu'raful mujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam za a gane mujrimai ranar alkiyama da alamomin da za su tashi da su ranar alkiyama sai Allah ya ce fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam sai a rinka kama su in za a damke su a damke annawasi gashin gaban goshin su za a kama wal aqdam kuma a kamo digadigan kafafuwar su kenan kamo ne za a yi a kama kan goshin shi a hada da kafafuwan shi a dunkule shi a wuri daya sannan a wurga shi a wutar jahannama shine yawma yud'una ila nari jahannama da'an fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam a wani wurin kuma Allah yake cewa yawma yus'habuna fin nari ala wujuhihim ranar da za a rinka jin su a ƙasa da fuskokin su fuskar na ƙasa an kama kafafuwan ana ja ana goga fuskar a ƙasa shine yawma yus'habuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar a ce ku dandana kunar wannan wutar saqar din da haka akwai wanda kawunan za a kama da kafafuwan a makale a wuri ɗaya a wurga su akwai kuma waɗanda kafafuwan za a kama a sa fuskar a ƙasa mala'iku na jin su a ƙasa ana gurje fuskar shine yawma yus'habuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki yake cewa allazina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fa sawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim was salasil yushamun Allah yace wa'anda suke qaryata ayoyinmu suke qaryata abinda muka aiko manzannin mu da shi na littafi Allah yace fa sawfa ya'lamuna za su sani yaushe ne za su sani Allah ya ce idil aghlalu fi a'naqihim a lokacin da aka sa musu anka mari a wuyansu was salasin sannan aka sa sarƙoƙi anka aka daura jikinsu yushabuna ana jan su da wannan anka kenan lokacin da za a ja su din a daddaure suke da mari a wuya da hannayensu da jikinsu an sa sarƙa an daure kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluku ga wata sarƙa nan tsawanta zira'i 70 ne a ɗauko ta a ɗaure shi da ita a jefa shi a wutar jahannama me yasa innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amin miskin saboda bai yi imani da Allah mai girma ba kuma baya kwaɗaitarwa akan ciyar da miskinai da haka ai mai wannan ɗaurin da sarƙa wadda tsawanta ya kai zira'i 70 a jefa shi a wutar jahannama a wani wurin Allah madaukakin sarki yana bada labarin wani cikin kafirai Fir'auna Allah yana cewa khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim ku kama shi a ba mala'iku umarni su kamo shi Allah ya ce fa'tiluhu ila sawa'il jahim al'aslu shine aljarru bi'unfin wa quwwa a kamo shi a fusgo shi a rinka jan shi da ƙarfi ba tare da tausayi ba a wurga shi a wutar jahannama bayan an sa shi din kuma Allah ya ce thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim Allah ya ce a rinka kwararo mai ruwan zafi kuma a kan shi bayan an jefa shi a wutar jahannama din duka wannan nau'i ne na azabar da Allah madaukakin sarki ya faɗa da yanayin yanda za a kama ɗan wuta din a jefa su a cikin wutar shi yasa anan ya ce yawma yud'una ila nari jahannama da'an ranar da za a rinka tunkuɗa su izuwa wutar jahannama tunkuɗawa idan an je da su wutar jahannama za a zo da wutar jahannama dama a ranar za a zo da jahannama Allah ya ce waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra a wannan ranar za a zo da wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce za a zo da ita tana da linzami guda 70,000 a kowane linzami guda ɗaya akwai mala'iku guda 70,000 ya zurrunaha wanda suke jan wannan linzama haka za a zo da wutar jahannama da haka in an zo da wutar jahannama an kamo waɗannan kafiran ana tunkuɗa su zuwa wutar jahannama da'an sai a ce musu hadhihi an-nar wannan ita ce wuta allati kuntum biha tukadhibuna wadda da kuka yi ƙaryatawa kuna cewa babu wuta to ga wutar yanzu kun ganta shine abin da za a faɗa musu domin a ƙara ƙasƙantar da su a wulaƙantar da su ga abin da kuke cewa babu ɗin nan ga shi nan kun gan shi هذه النار التي كنتم بها تكذبون شيسا أولورا الله يتي كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون جلوكا تندسك ينقري سنة صفتا في أساك جنة سأميد سوتك ومتر تاتي مسذوقوا عذاب النار وأنتنا عذاب روتا الذي كنتم به تكذبون واندشيني kuka kasance kuna ƙaryatawa kuna cewa babu azaba ba wata azaba da za a yi a lahira to yanzu ku dandane ta a wani wurin Allah madaukakin sarki yana cewa fa yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu lil ladina zalamu dhuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukazzimun ranar da wani ba zai amfana ma wani komai ba ba wanda zai iya cutar da wani ba kuma wanda zai iya amfanar da wani da komai ranan ne Allah ya ce za mu rinka ce ma azzalimai ku dandana azabar wuta wanda da kuka kasance kuna ƙaryatawa duka wannan fada musu da za a rinka yi ƙarin azaba ne abinda baka yadda da shi ba kake korewa kake inkari yanzu gashi an kawo maka an aje ka a gaban shi an ce maka gashi nan daka wannan ƙari ne na azaba da kasance ake musu a wannan lokacin a nuna musu ga abinda kuka ce babu to gashi yanzu ya za ku yi shi yasa sai Allah ya ce afasihrun hadha wannan ma dan sihiri ne am antum la tubsiruna ko ba kwa gani ne ga jahannaman da kuka ce qur'anin sihiri ne annabin mai sihiri ne duk ƙarya ne to ga wutar jahannaman afasihrun hadha wannan ma sihirin ne am antum la tubsiruna ko ku ne ba kwa gani mana ku sake duba idan ku da kyau ku gani ku sake duba ta ku gani ta gaske ce ko ta sihiri ce domin an kawo muku aya sai ku ce sihiri ne wannan ba za ku yadda da ita ba to yanzu ga wutar jahannama ido da ido yanzu ku tantance mana ku ba mu amsa sihiri ne wannan ko ba sihiri bane ko gaskiya ce shine wannan tambayar ta tawbihi da Allah madaukakin sarki yake musu a fasihirun hadha am antum la tubsirun ya Allah sai islauha ku shige ta ku shiga wutar jahannama babu fashi tasbiru ko ku yi hakuri aw la tasbiru ko kada ku yi hakuri sawa'un alaikum duk daya ne azaba dai sai an yi ta ko ka hakura ko kada ka hakura ba abinda zai canza na wannan azaba da haka da kai kuka da kai shiru da kai ihu da ka zauna da ka tsaya ko ka kwanta duka babu bambanci ba abinda zai canza tasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ko kada ku yi hakuri sawa'un alaikum Allah ya ce duk daya ne a wurin ku innama tujzauna ma kuntum ta'malun kadai za a saka muku ne da abinda kuka kasance kuna aikatawa gwargwadon aikin ka gwargwadon sakamakon da za a saka maka da shi da haka ba abinda zai canza ihun ka ba zai sa a rage azabar ba shirin ka ba zai sa kuma a ce wannan tunda yayi juriya a rage azabar ba abinda kai din nan shine dai za a saka maka da shi shine islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun da haka wannan ayoyin su ma suna da ayoyi ire-iren su wanda suke karfafar wannan ma'anar suke tabbatar da abinda wannan ayar ta kunsa haka za mu tsaya a nan insha Allahu ta'ala darasi mai zuwa za mu tashi akan waɗannan ayoyin sannan mu tsallaka zuwa gabar da take magana akan su kuma masu imani wanda suka yadda da manzon Allah suka gaskata shi su kuma menene sakamakon da Allah madaukakin sarki ya tattala a gare su Allah madaukakin sarki muke roko ya kare mu daga azabar wuta ya tseratar da mu daga azabar jahannama ya sanya mu cikin waɗanda ake kautar da su daga wuta a ba su aljanna a ranar alkiyama wanda suke samun babban rabo a wannan ranar Allah madaukakin sarki ya ni'imta mu da aljanna ya kare mu daga wuta da kuma dukkan nau'o'in azabar Allah Allah ya tsare mu ya kare mu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafikanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.